ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi yau muna 12 ga watan Rabiul Thani hijran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasin mu na 12 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafan malama shekatu bintu muhammad alqasim Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi daga wannan majlisi mai albarka nan masallacin raji kwatas dake nan cikin garin Bauchi a muna nan akan wasu daga cikin abubuwan da malama ta kawo mana a matsayin magunguna ko waraka daga dukkanin damuwa da mutum ya shiga ciki wanda muna kan karanta lamba ta 6 ita ce al-ijtihadu fil amali salih shine mutum ya dage wajen wasu ayyuka na gari wanda malama ta fara kawo mana wasu daga cikin su na farko mun ji cewa shine at-tauba mutum ya dage ya tuba yawaita tuba da komawa zuwa ga Allah wannan yana maganin damuwa domin dama kamar yadda muka ji Allah yana sa bawa ne a damuwa sanadiyar wani laifin da yake aikatawa to in yana tuba yana komawa zuwa ga Allah to abin da yake ce ma Allah shine laifin da nayi ka sa ni a damuwan nan Allah na tuba ka yafe min Allah kuma cikin rahamarsa da tausayinsa sai ya cire shi a cikin wannan damuwar na biyu da muka karanta shine al-luju'u ila salah shine yawan wato lokacin da mutum ya shiga damuwa to marmaza ya koma zuwa ga sallah yawan yin sallah mun ji ayan alqur'ani da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin Allah ya ce ya ku masu imani in kuna neman taimakon Allah to ku hada abubuwa guda biyu as-sabru was-salah as-sabru was-salah hakuri da sallah hakuri da kuma sallah idan kun hada wa'annan abubuwa guda biyu to Allah zai taimake ku insha Allah ta'ala abu na uku da zamu tashi akan shi a yau shine talabul ilmi daga cikin abun da ke maganin damuwa shine neman ilimi daga cikin abun da ke sauwake damuwan bawa shine ya dage da neman ilimi إن إشغال النفس بطلب العلم النافع ينسي العبد همومه وأحزانه ما لما تكي تيوى للي متين يشغل تد كنسا حركا نيما إلمي تو يكا من تد باوا داموي دبكين تكي متين يشغل تد نيما إلمي كراتونا الديني وانن يكا من تد شدوة داموان ديشيكا تكي قال ابن القيم ابن القيم الجوزية الله مدوكين سركي مسا رحمة يكي تشيوا ومن أسباب شرح الصدر العلم نالك تشين سببا دكي كاو يلوان زوجيا mutum ya zama zuciyarsa ba ta cikin kunci, yana cikin walwala da yalwan zuciya, akwai al'ilmu, akwai ilimi. Fa innahu, saboda shi ilimi, yashrahu sadra wa yuwassi'uhu, yana yalwata zuciya, ya faɗaɗa zuciya, ya zama zuciyar mutum ba ta cikin kunci, ba ta cikin damuwa. Hatta yakuna awsa'a min ad-dunya, har sai an wayi gari zuciyar sannan tafi duniya faɗi, tafi duniya yalwa. Saboda zunzurutun yadda ilimi ya yalwaci duki, ya yalwaci, ya yalwaci wannan zuciyar tashi. Wal jahal, kaga jahilci kuwa, zama da jahilci akan abin da ya shafi addini. Yurithu dhaiqu, shi jahilci yace yurithu dhaiqa wal hasra wal habsa. Abinda jahilci yake haifarwa kuma shine yakan haifar da kuncin zuciya, shine ad-dhaiqu wal habsu wal hasru, yakan haifar da kuncin zuciya da rashin yalwa a cikin zuciyar bawa. Kullum yana cikin damuwa saboda yana zaune da jahilci, saboda bai ma san ta yaya zai biya warware damuwar maballantana ya bi, saboda jahilci ya marka tutu wal iyazu billah. Fa kullama tasa'a ilmu al-'abdi insharaha sadruhu wattasa, duk sanda ilimin bawa ya ƙara yalwa, gwargwadon yadda bawa yake da ilimi, gwargwadon yadda zuciyarsa za ta zama yalwatacciyar zuciya, gwargwadon yadda iliminsa yake da faɗi, gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa zai gadar masa da yalwan zuciya da wato ainihin kwanciyar hankali. Yace walaysa hadha likulli ilmin, Ibnul Qayyim yace amma fa ba kowane ilimi ake magana ba, ba kowane ilimi ake magana ba, bal lil ilmil mawruthi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, ilimin da ake magana akai shine ilimin da aka gado daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shine ilimin da zai sa maka kwanciyar hankali da nutsuwa, ilimin da aka gado daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shine ilimin da ka san ka yi shi ne ba don komai ba, sai don saboda samun lada a wajen Allah. Za ka yi aiki da iliminka, za ka karantar da mutane, karantar wanda za ka yi ka san cewa za ka karantar ne ba don mutane su biya ka ba, ba don mutane su baka lada a nan ba. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin, wannan shine jawabin duka annabawan Allah. Ba ma neman ku ba mu wani abu, sai dai muna neman lada ne a wajen Allah Ubangijin talikai. Saboda haka yace ballil ilmil mawruthi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, ilimin da aka gado daga wajen manzon Allah kenan shine yake gadar da kwanciyar hankali. Wannan yasa zaka ga a koyaushe in ka kalli malami, malamin addini zaka ganshi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, koda kuwa bayi da kudin da za a yi cefane a gida, amma ba za ka ganshi hankalin shi a tashi ba, saboda ilimi ya masa da baibayi. Ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ga yadda annabi yake da kana'a da yalwan zuciya da kwanciyar hankali, da yadda annabi yake da wadatar zuci. A yi wata uku ba a daura cefane ba a gidansa, ba a daura tukunya ba a gidansa wata uku, amma bai fito ya yi maula ba, matansa ba su je gidajen mutane sun yi maula ba, saboda yadda addini da ilimi da wahayi ya kwantar musu da hankali. To malami ya karanci wannan, ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce warda bima qasama Allahu laka takun agnan nas, duk abin da Allah ya kasa ya baka ka ji cewa ya ishe ka, to sai kaga kafi kowa wadata, sai kaga shi baka da komai amma hankalinka kwance. Amma wanda yake hangen wani, wanda yake hangen wani, to sai kaga shi ya tara amma nashi bai amfani shi ba, saboda yana hangen nan sama da shi. Allah ya tsare mu. Wa huwa al-ilmu an-nafi', ilimin addini wanda aka gado shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, shine ilimi mai amfani, shine ilimi wanda zai amfane ka duniyar kai, amfane ka a lahiranka, tare da cewa ilimi da zaka yi na boko yana iya amfanar ka a duniya kuma ya amfane ka a lahira. Mutum ya karanci harkan boko ko ya karanci harkar likitanci ko ya karanci wata harka ta boko ya taimaki musulmai ya taimaki al'umma Allah zai bashi lada Allah zai bashi lada amma mafi girman ilimin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah shine ilimin addini ka san waye ubangijinka ka san waye halice ka ka san waye Allah me Allah yake so kai me Allah baya so kai fa ahluhu ashrahu an-nasi sadra malam ibn al-qayyim yace malamai ma'abuta ilimin addini sun fi kowa yalwan zuciya wa awsa'uhum quluban sannan zukatan su sun fi yalwa sun fi kwanciyan hankali sama da kowa wa ahsanuhum akhlaqan sannan sun fi kowa kyawawan dabi'u malaman addini saboda su ne suka karanta wato yanayin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafai da yawa da malamai suka wallafa mana misali Imam Tirmidhi yana da littafi yana da littafi Ash-Shama'ilul Muhammadiyya wal Khasa'ilul Mustafawiyya sallallahu alaihi wasallam misali Abdullah ibn Fodi yana da littafi Akhlaqul Mustafa sallallahu alaihi wasallam da sauran littafai na wa'anda aka yi su dan a siffanta mana yaya ɗabi'un manzon Allah suke sallallahu alaihi wa sallama a duniya kuma babu wanda ya kai annabi kyawawan ɗabi'u ba wanda ya kai annabi to malamin addini shi kuma kokarin koyi yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din Allah ya faɗa mana yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kaga wanda yake kokarin koyi ga annabi to dole ya zama kuma wa atyabuhum isha zai zama ya fi kowa jin daɗin rayuwarsa saboda yadda annabi ya rayu ba wai ya rayu a Babilonia bane ko ya rayu a Babilonia a'a ya rayu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama ya rayar da shi a talaka saboda a koya ma talakawa yaya za su rayu in sun gamu da talauci saboda a koya ma talakawa yaya za su rayu saboda talaka ya gane cewa ba kaskanci bane don Allah ya rayar da shi a talaka saboda inda kaskanci ne da bai rayar da annabi a haka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai mu ga yaya annabi yayi rayuwarsa shi haƙuri da kwanciyar hankali sallallahu alaihi wa alihi wasallama daka daga cikin abin da ke sa mutum natsuwa da kwanciyar hankali a koyaushe shine ya san waye ubangijinsa aje san ilimin addininsa ba cewa kai dole sai ka zama malami mai wa'azi ba a'a kai kokari ya zama a addini in ana lissafin jahilai to ka fita a ciki kai ka sani ka san da kanka ya zama kai ka gamsu cewa a addini in ana lissafin jahilai to banda kai a cikin jahilai a addini to wannan shine abin da ake so ka fita daga jahilci ka cire kanka daga jahilci akan abin da ya shafi addini ya zama ka fita daga cikin jahilai kan abin da ya shafi addinin Allah wannan wajibi ne akan kowa abu na gaba na biyar abu na hudu shine zikrullah daga cikin abubuwan da ke maganin damuwa ƴan uwa shine akwai ambaton Allah zikrullah wa minhu qira'atul qur'an daga ciki akwai karatun alqur'ani ambaton Allah daga ciki akwai karatun qur'ani qala ta'ala Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah yace waɗanda suka yi imani zukatan su suna samun natsuwa ne saboda ambaton Allah ta hanyar ambaton Allah ta hanyar zikiri anan zukatan su ke samun natsuwa qala ibnu kathir Allah ya masa rahama yake cewa ai tatibu wa tatma'innu ila janibillah zuciya zukata suna samun natsuwa ne su samu kwanciyar hankali su samu jin dadi ta bangaren Allah wa taskunu inda zikrihi suna samun natsuwa da kwanciyar hankali ne yayin da zukatan nan ke ambaton Allah wa tarda bihi maula wa nasira kuma zukata kowa zuciyarsa ta gamsu ya gamsu a zuciyarsa cewa Allah shine majibincinsa shine mai taimakonsa walihaza qala saboda haka ne ma Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ay wa huwa haqiqun bidhalika. Allah ya ce ala ku saurara ku ji bi zikrillah ta hanyar ambaton Allah ne kadai tatma'innul qulub zukata ke samun natsuwa ta hanyar ambaton Allah. To sai malama ta ce mana daga ciki akwai karatun alqur'ani, daga ciki akwai karatun alqur'ani wanda a baya a wajen da muka yi bayani akan yadda bakin ciki da damuwa ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mun ji bayanin da malama ta yi lokacin da ta ce an saukar da ayoyi 10 dan a wanke nana Aisha, sai ta ce ayoyin nan har a ta da kiyama har Allah ya gaji kasa da wanda ke cikin ta ana karanta su a masallatai da gidajen musulmai. Wannan ya nuna mana kamar tana mana ishala ne zuwa ga cewa duk gidan musulmi, duk gidan musulmi to ya wajaba a ce ana karatun alqur'ani a ciki, duk gidan musulmi ya wajaba a ce ana karatun alqur'ani a ciki, mata ya sara abinda mutum ya iya Allah ya hore masa, to wajibi ne a ce ana karatun alqur'ani a gida, wajibi ne. Idan aka ce iya abinda Allah ya hore wa mutum shine daga qul'uhiyya zuwa kasa, ko daga ammayta sa'aluna zuwa kasa, ko daga izu biyar zuwa kasa, iya wannan yana kuma ci gaba da nema, ba ya tsaya a haka ba, yana ci gaba da nema, to iya abinda ya iya a dinga karantawa a cikin gida, kada ya zama gidan ba a karatun alqur'ani a ciki. Yau idan aka ce mutum ya iya izu biyar daga yusabbihu izu biyar zuwa kasa ya karanta a gidansa daga farko zuwa ƙarshe, da wanda ya karanta izu biyar na suratul baqara duk matsayin su da duka qur'ani su karanta izu biyar biyar duk ɗaya suke, sai dai shi wancan da yayi gaba ya wuce shi wajen tara abin da ya tara na alqur'ani, saboda haka iya abin da mutum ya iya yana ƙara koya kuma yana yawan karanta shi a cikin gida, amma kar a ce a cikin gida ba a karatun alqur'ani. Duk gidan da ba a karatun alqur'ani a cikin sa aka kaurace ma karatun alqur'ani a cikin sa, to kar ka yi mamaki don an samu matsala tsakanin matar gidan da miji, kar ka yi mamaki don an samu matsala tsakanin yaya da ubansu, kar ka yi mamaki don an samu matsala matan ta yi wa mijin tsawa, kar ka yi mamaki don mijin ya daddallawa matan bari, saboda shedanun da suke cikin gidan karatun Qur'ani ne kadai ke koran su, kowanne gida akwai shedanin da ba abun da ke koran sa sai karatun alqur'ani, to ba karatun qur'ani a gidan, to shi ko shedan ya samu wajen zama, duk inda ku aka ce ma shedan ya samu wajen zama ka san ba alkhairi za a haifar ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku dinga yawan karanta alqur'ani a gidanku, sai yace fa inna shaytana yafirru minal baiti allati minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, sai yace duk gidan da ake karanta suratul baqara a ciki to shedan bai zama a gidan, yana guduwa in dai za a karanta suratul baqara a gidan to shedan bai zama a gidan. Barin ma yanzu musamman yanda alhamdulillah zaka ga mutum ko da shi bai yi karatu ba ya tura ƴaƴansa hudu biyar suna islamiya suna hadda suna karatu alhamdulillah masha Allah, haka sai a zauna a karanta alqur'ani a cikin gidan kullum, mutum ya sama ƴaƴansa wuridi cewa ku hudu ko ku biyar din nan da ku iya karatun qur'ani kullum, kowa a cikin ku zai karanta izu ɗaya suratul baqara, kai karanta na ɗaya, ke karanta na biyu, ke haka a sauki suratul baqara a ciki, saboda a dinga koran shedanu dake cikin gidan. Amma in ba haka ba shedanu suna nan ko ina, suna nan a falo, suna nan a uwar daki, suna nan a bayan gida, suna nan a kitchen, suna nan a ko ina, suna nan akan gado da ake kwanciya, duka suna nan kuma ba a kore su ba. Sai a dinga yawan karanta alqur'ani. To shi karatun alqur'ani, karatun alqur'ani haka kawai mutum ya sabi karatun qur'ani, ya dage ma karatun alqur'ani, yana sa masa nutsuwa da nishadi a cikin zuciya. Wannan wani sirri ne na karatun alqur'ani wanda ba wanda zai fahimce shi sai wanda ke cikin system din, sai wanda yake ciki, wanda ya lizimci karatun alqur'ani shi ne zai fahimci cewa yau a rayuwarsa in aka ce an cire qur'ani to me kuma ya rage a rayuwa, me ya rage a rayuwar kuma, me ya rage a rayuwar kuma, mu gane Qur'anin nan fa Ubangiji ne ya halice mu. Sai ya turo mana Al-Qur'anin nan. Aka yi shekaru 23 ana saukar da Qur'anin nan. Saboda isar da wannan Al-Qur'anin, Allah ya turo masoyinsa wanda ya fi son sa akan dukkan halittunsa sama da ƙasa, shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda annabi ya isar da Qur'anin, ku duba matsayin annabi a wajen Allah ba. Saboda manzon Allah ya isar da Qur'anin nan, yaje ƙwaifa suka fasa masa kai, suka karya mai haƙuri. Yaje aka tafi yakin Uhud, aka cika masa kusa a goshinsa har guda biyu, aka jijji masa ciwo, aka masa jina-jina sallallahu alaihi wa sallama. Saboda kawai ya isar da wannan Al-Qur'anin dan ya iso zuwa gare ni da kai da ke, kuma mu isa gaban Allah duk wahalan da annabin da ya sha. A ce baka karanta Qur'ani ba, baka iya karatun Al-Qur'ani ba, kuma kai tsammanin zaka sha. Ci ba ruwanka da Qur'ani, kuma kai tsammanin zaka sha, kai tsammanin zaka tsallake ta dadi. Duk wannan wahalan da annabi ya sha saboda isar da wannan Al-Qur'ani, kai kawai ka zo ka shantake, ba karatun Qur'ani, ba wanda ya taba rankwashin ka dan kai karatun Qur'ani, ba wanda ya taba nuna maka yada ko ya harare ka dan kai karatun Al-Qur'ani. Hasali ma abin burgewa ne ma abin kana karatun Al-Qur'ani, jin dadi ma ake yi. Ko da dattijo ne babba ne wanda ya kai shekaru, zaka ji ana abin mamaki, gashi nan ya tsufa amma ta can, gashi ya manyanta amma duk da haka yana zuwa neman ilimi, burgewa kake so ma sha Allah. Amma a ce mutum ya isa gaban Allah bai iya ba, kuma yana tsammanin cewa kawai Allah ya bude masa aljanna, kawai a ce masa udkhulu habi salamin aminin, kaga wannan ai lissafi ce bai daidai ba. Allah ya tsare mu. Malama ta ce wala ansa tilkal mar'atal kabirata saliha allati marrat alaiha masa'ibu kathira. Malama ta ce ba zan manta da wata mata ba, mata dattijuwa wato salihar mace, wacce matsalolin duniya musibu suka yi mata yawa. Wa qad ja'alat jalla waqtaha li qira'ati al-Qur'an al-Karim. To sai ta yi wayo, sai ta sanya lokacinta, mafiya yawan lokacinta Qur'ani ne yafi kwasan kaso mafi girma a cikin lokacinta na karatun Al-Qur'ani ne. Falamma qila laha, lokacin da aka ce da ita ala yadhiqu sadriki wa anti li wahdaki, yanzu zuciyarki ba ta shiga cikin kunci bayan ki kadai ne, mijinta ya rasu, ƴaƴanta duka sun rasu, iyayenta uwa da uba duka sun rasu, sai zama ita ɗaya ce tal, ba ta da dangin iya balle na baba, kowa ya tafi, ita ɗaya ce tal ta rage. Aka ce mata yanzu baki shiga cikin damuwa saboda zama ki kadai. Faƙalat, sai ta ce yadhiqu sadri wa indi kitabullah. Ta ce habar Allah, ta yaya za a ce wai zuciyata ta shiga cikin damuwa da kunci bayan ga littafin Allah a hannuna, ta yaya haka zai yi a ce in shiga cikin damuwa bayan ga shi ina da littafin Allah a hannuna, kuma in shiga damuwa ga Al-Qur'ani nan, duk damuwan da ka shiga ciki ka dauko Al-Qur'ani ka karanta inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun, sai ka ji damuwan ta tafi. Ka karanta innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Kama dai sai ka ji Allah madaukakin sarki ya cire maka damuwan sanadiyar karatun Al-Qur'ani da kai, a karanta ayoyin rahama, a karanta ayoyin aljanna, ka zauna ka yi tunani akan halittun Allah. Falji'il basara hal tara min futur, a kalli sama kai ka ga yadda Allah madaukakin sarki ya yi irin halittun da ya mata, ta sanya maka nishadi, sai ga damuwa gaba ɗaya ya tafi, sai ga gaba ɗaya damuwan ta tafi. Laka ta ce ta yaya zan shiga cikin damuwa bayan kuma gani da littafin Allah, gani da littafin Allah. Ita su suna kallon ita ɗaya ce, ita kuma tana ganin ai ga ta ga littafin Allah, to me ya rage kuma? Ba wani aboki mai amana kamar littafin Allah, kamar Al-Qur'ani. Aboki mai amana shine Imam Shatibi yace wa khairu jalisin la yuballu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, yace alqurani ba shine mafi alkhairin aboki wanda shi qurani ba a gajiya da tadi da shi ba a gajiya. Alqurani ne kawai mutun zaka ga yau za a nuna maka dattijo a ce alaran mare shi a nuna maka shi a ce ya shekaransa 40 ko wani 50 da hada ce alqurani qurani izu 60 ya shekara 40 akan sa wani duk bayan kwana uku sai ya sauke tsawon shekara 40 wani duk sati wani duk wata amma bai taba gajiya ba wannan ba inda zaka samu wannan dadin in ba karatun alqurani ba. Babu inda zaka samu wannan ni'ima da annashuwa wallahi sai a karatun alqurani kai kanka yanzu duk yadda zamani ya lalace duk yadda zaka ga yau ko budurwa ce zaka ganta ir duniya zaka ganta tayi irin dress yadda take so ta fita tayi irin abinda ta ga dama amma yau aka ce ta iya wani abu na karatun alqurani lokacin da tazo tana karatun alqurani da izza take karanta qurani tun lalace wata tana jin ita ma tana da wani abu ya dubba girman alqurani bane yasa idan aka ce yau ga wannan ta sauke qurani ko wannan ya sauke alqurani kaga an taru ana walima kamar ana biki saboda girman alqurani. Wata nawa ake ana shirin wannan waliman da za a yi na Qur'ani saukan da za a yi wata nawa ake ana shiri to wannan din yana nuna mana cewa shi alqur'ani hatta wanda ma baya aiki da shi ya san cewa iya karanta shi ma kadai zallan iya karanta shi ma kadai wallahi daukaka ce Allah ya sa mu dace. Abu na gaba tace shine at-tasbihu wa tahlil shine lokacin da mutum ya shiga damuwa ya dinga maimaita subhanallah wala ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah shine tasbihu wa tahlil yawan subhanallah. Allah madaukakin sarki na cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, Allah ya ce ma annabi hakika mun sani kana shiga cikin kunci kana shiga cikin damuwa saboda abinda mutanenka suke faɗa ka musu wa'azi amma suke ji kana shiga cikin damuwa meye maganin kuncin zuciya da damuwa fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidi, kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka duk sanda wani ya gaya maka wata maganar banza ka ji ba daɗi ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi kai dinga maimaita subhanallah subhanallah zaka shiga zaka fita daga damuwa. Galibi mu yanzu abinda wani daga cikin abubuwan da yake kara jefa mu a cikin damuwa shine idan mutum wani abu ya faru da shi kwatsam haka madadin yi subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a kutuntu ma'ashir wani ma ko da abin farin ciki ne ya same shi abin farin ciki ya sauko masa bantatan ya zama wato abin kamar ya yi shocking ɗinsa madadin yi subhanallah ko la ilaha illallah ya gode ma Allah ta sai ya kutuntuma wani ma irin ya yi ga ya yi abin da ya burge ɗin sai ce shege shi shi ma wani ya yi abin da ya burge shi ma wani shege shi madadin ya gode ma Allah. To in mutum ya shiga damuwa da ya ji damuwa ta faɗo masa abin da ake so ya ce shine subhanallah walhamdulillah ko ya dinga maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala ibnul qayyim yake cewa فَلِلذِّكْرِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي انشِرَاحِ الصَّدْرِ وَنَعِيمِ الْقَلْبِ, ذِكْرِ yana da tasiri mai ban mamaki tasiri mai ban kai a wajen yalwan zuciya da kuma wato ainihin yalwan kilji da kuma ni'ima a cikin zuciya. وَلِلْغَفْلَةِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي ضَيْقِهِ وَحَسْبِهِ, gafala game da ambaton Allah shi kuma yana da tasiri mai girma wajen kuncin zuciya wajen kuntatan zuciya. Idan mutum ya gafala ya rafkana baya zikiri baya ambaton Allah to zai shi dinga shiga cikin damuwa kenan. Shi yasa musulunci ya karantar da mu duk abinda zaka yi a musulunci akwai zikiri zaka shiga bayan gida akwai zikiri, zaka fito akwai zikiri, zaka ci abinci akwai zikiri, ka gaba akwai zikiri, zaka sa kaya akwai zikiri, zaka cire akwai zikiri, zama zaka yi akwai zikiri, tashi akwai zikiri, shiga gida akwai zikiri, fita daga gida akwai zikiri. Amma galibinmu ba ma ma damuwa da wayannan zikirori. Gida ma mutum zai shiga wani kawai sai dai ya tura kofa kawai ya wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace idan mutum ya zo shiga gida sai ya shiga bai yi zikiri ba, to shaidan, wani shaidani zai ce ma ɗan uwansa da suke ta wannan irin ɗan uwansa shaidanu, ku zo ku zo ku zo, yau mun samu wajen kwana. Saboda haka sai su shigo cikin gidan, wannan ranar a cikin gidan za su kwana. Idan ya zo cin abinci bai ambaci Allah ba, zai ce ma ɗan uwansa shaidanu, shaidan ɗin zai gaya ma ɗan uwansa shaidanu, to yau kukan hani Allahku, ga wajen kwana ga kuma abinci, da haka ku zo mu ci abinci. Da haka yana ci suna ci, yana ci suna ci, tare suke cin abinci. Su ko shaidanu dama kazamai ne, wajen kwanansu bayan gida ne, wajen kwanansu cikin masai ne, amma kuma hannayensu za su tare za su ci abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran suna cin abinci da sahabbaisa, sai wata baiwa sai ta zo za ta sa hannunta ba ta yi bismillah ba, sai manzo Allah ya rike hannunta. Sahabbai suka ce yaya? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan ne yake so ya ci abincin nan, sai ya turo ta ta zo kar ta yi bismillah, shi yasa sai ya zo ta sa hannunta ba ta yi bismillah ba. Manzo Allah ya ce wallahi lokacin da na rike hannunta, hannun shaidan din yana jikin hannunta, tare da jikin su, tare da rike hannunta da hannun shaidan din, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Da haka mutum shiga bai zikiri ba sai su ci abinci tare. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in yazo kwanciya akan gadonsa bai zikiri ba, ko yazo mu'amala da iyali ba zikiri, to shaidan sai yace to shikenan kukan yau kan hani Allahku, kun samu aboki yau ba zikiri. Amma in yazo shiga sai yace sai zikirin shiga gida zai gaya masa cewa yau baku da wajen kwana ku koma. Ya zo cin abinci ya yi zikiri, zai gaya musu cewa yau baku da abinci ku san inda jare ya muku. Saboda haka ambaton Allah. Wa qala aidan Ibn al-Qayyim kuma yake cewa min fawa'idi dhikri annahu yuzilu al-hamma wal-ghamma min al-qalb. Daga cikin fa'idodin zikiri shine yana gusar da bakin ciki da damuwa daga cikin zuciya. Wa yajlibu lahul farha was-surura wal-basta. Sannan yana jawo ma zuciya farin ciki da annashuwa da kuma yalwan kirji, yalwan zuciya kenan. Daga ciki abu na gaba akwai qaulu la hawla wala quwwata illa billah. Shine fadin la hawla wala quwwata illa billah. Duk sanda mutun ya shiga damuwa ya lazimci fadin la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Malaika Jibril wata ran yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace masa shin ko kana so a fada mu al'umarka abinda mutum zai yi yayi da shi mai kyau a gidan aljanna? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to wa ma ghinasul janna, me shi abinda mutum zai yi da shi a gidan aljanna din? Sai yace ka ce la hawla wala quwwata illa billah. Yace duk wanda ya faɗi la hawla wala quwwata illa billah, to Allah zai sa a dasa masa wata bishiya a gidan aljanna. Kaga wai abin da ake nuna maka shine gidan aljanna kowa da gidansa ne. To yanzu ana ma lissafin cewa ba ma magana wai gina mai gida a aljanna ba, a cikin gida ake gaya maka cewa an dasa masa bishiya a gidan aljanna. Ana nuna maka cewa gida kan ya riga ya samu. Yanzu me yake yi kokarin yi shine ƙara ƙawata gidan yake yi. Shine sai ai masa da shi la hawla wala quwwata illa billah, sai a dasa la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah, sai a daddasa masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la hawla wala quwwata illa billahi kanzun min kunuzil janna. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaga la hawla wala quwwata illa billah, to taska ne daga cikin taskokin aljanna. Wa ma'ana kanzun min kunuzil janna, ma'anan shi ai thawabuha muddakharun kama yuddakharul kanzu, ai sakamakon fadin la haula wala quwwata illa billah, to tara shi ake a adana shi kamar yadda ake adana taskan arziki, yadda mutum yake adana arzikin sa ya boye kudin sa, to haka ake tara masa ladan sa. Qala shaykhul islam ibn taymiya wal yakun ay al mu'min hajjirahu la haula wala quwwata illa billah. Yace lallai mutum mumini ya zama cewa yanayin sa shine, yace hajjirahu ay halahu bi an yakthura minha, yayi kokari ya yawaita, ya dinga yawan fadin la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Mumini ya dinga yawan maimaita la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha biha tuhmalul asqal, saboda da fadin la haula wala quwwata illa billah duk wani abu mai nauyi mutum zai iya dauka, duk wani abu mai nauyi mutum zai iya dauka. Abinda take nufi shine kana cewa la haula, babu wani wayo ko wata dabara, wala quwwata ko wani karfi illa billah, sai a wajen Allah. Abinda ka kasa daukan nan wayonka da dabaranka da karfinka ya sa ka kasa dauka, to dabara da kintsi da shiri da karfi irin na Allah zai taimake ka dauka. Allah tabaraka wa ta'ala ya umulci mala'iku da su dauki al'arshin sa gabanin ya halici annabi Adam, sai ka ce ya Allah taya za mu dauki al'arshin ka bayan bamu da wannan karfi. Allah ya ce musu ku dinga fadin la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, za ku daga suna fadin la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, suna daga. Ma'ana kana so ka ce tun ku da damuwan nan fa ba da karfin ka zaka yi ba sai karfin Allah. Daka biha tuhmalul athqalu wa tukabadul ahwalu wa yunalu biha rafi'ul ahwal, sannan da damu da fadin la haula wala quwwata illa billah ake warware a wanke damuwoyi duka, sannan kuma da fadin la haula wala quwwata illa billah ake samun mafi girman matsayi, mafi girman yanayi ranar tashin alkiyama. Qala Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen, Ibn Uthaymeen yake cewa kun ga la haula wala quwwata illa billah hiya kalimatu isti'ana, kalma ce ta neman agaji a wajen Allah. Inda ma yu'ayyika shay, lokacin da wani abu ya gagare ka ya saka cikin damuwa, wa yuthqiluka, ya maka nauyi, wa ta'jizu anhu, ka kasa yi ka kasa dauka, qul la haula wala quwwata illa billah, ka ce la haula wala quwwata illa billah, yuyassirullahu lakal amra, Allah zai sauke maka al'amari in dai kana fadin la haula wala quwwata illa billah, ma'ana ka koma zuwa ga Allah kenan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. To zan tsaya akan wannan, in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu kara shi, mu tashi da kan al-istighfar, abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya bamu lada ya bamu ikon aiki da shi, inda muka yi kusakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu, marasa lafiyar mu, gida da asibiti, muna roƙon kai Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya. Mu da muke gode maka bisa lafiyar da ka ba mu, Allah ka ƙara mana, Allah ka ƙara mana, Allah ka ƙara mana, ka ba mu ikon hidima mu addini da lafiyar da ka ba mu. Allah ka azurta mu arziki mai amfani mai albarka. Allah ka raba mu da talaucin duniya da lahira. Allah ka raba mu da fatanan duniya da lahira. Allah ka raba mu da musibu da bala'o'in duniya da lahira. Allah ka raba mu da tashin hankali duniya da lahira. Abinda muke tsoro duniya da lahira Allah ka yaye mana, abinda bamu iya ba Allah ka iya mana, abinda yafi karfin mu yafi karfinka ba Allah ka kawo mana dauki, Allah ka kawo mana agaji, Allah ka kawo mana dauki, Allah ka kawo mana agaji. Allah ka cikan mu, ka jikan iyayen mu, ka jikan malaman mu, ka jikan al'ummar musulmi baki daya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.